الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a daya ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 4 ga watan 3 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Zuwa Juma'a na mace ya keɓanta ne da dattijuwa bai keɓanta ba da dattijuwa an gane ko mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa masallaci sai dai zuwa sallah na mace zuwa masallaci na mace yana da sharuɗa daga cikin sharuɗan dole mace in za ta fita mumina sawa'an masallaci ne ko ba masallaci bane ta lullube dukkan jikinta kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce ta sannan kuma ya zamanto babu shafa turare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza shahidat ihdakunnal masjida falata wana idza shahidat ihdakunnal isha'a falata masanna qiba idan ɗaya ruku za ta masallaci manzon Allah ya ce kada ta shafa turare an gane ko kenan ba ma sallar Juma'a ba hatta da sallar Asuba mata sukan je masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin Al-Muwatta ta Al-Imam Malik a cikin Kitabul Wuqut Aisha Allah in karamata yadda take fada in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yusalli subha fa yansarifu nisa'u mutalaffi'ati bi murudihin ma yu'rafna min al-galas tace tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan sallaci sallar asuba a gama sallah matan mu'mine su juya zuwa gidajensu suna lulluba da mayafansu mayu rafna min al-galas ba a gane su cewa wance wance ce saboda jijjihi duhun dare wanda al-Imam Malik ya shigo da hadisin domin tabbatar mana cewa ita sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta kai tsaye da zaran al-fajr ya keto ba sai ya bari gari ya waye ko ina haske ya hadu to ash-shahid a cikin hadisin take cewa mata akan gama sallah su juya zuwa gidajensu ba a gane su a bambanta su a ce wance wance ce saboda cikin dare kaga ash-shahid hadisi yana tabbatar da hatta da sallar asuba mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan je masallaci to sai dai anan abinda muke so mu sani mace ta zauna a gidanta ta yi sallah shine yafi mata alkhairi da ta je masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce sallar mace a cikin gida yafi alkhairi ta je ta yi ta a masallaci a cikin gidan ma ta yi a daki ta yayi ta yi sallah a filin gida to sai dai in ta nemi izinin zuwa masallaci to hana ta baya halatta an gane ko waliyinta ko mijinta baya halatta in mace ta nemi zuwa masallaci baya halatta a hana ta kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la tamnahu ima Allahi masajidallahi kar ku hana mata bayin Allah game da zuwa masallatai kar ku hana su game da zuwa masallatai to akwai wani daga cikin ƴaƴansa shine Bilal sai yake cewa wallahi hana su zami sai yace yaya ina faɗa maka manzon Allah yace kar a hana mata zuwa masallaci kai ka ce za ku hana Ibn Umar ya faɗa masa baƙaƙen maganganu yayi masa fushi a wata riwaya ce aka yi har ya mutu baya masa magana kuma dan shi ne na cike shi a sababin kamar yayi fito na fito da abin da manzon Allah ya faɗa amma shi Bilal iya tawilin shi yana ganin matan lokacin sa sun canza da zaman matan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mata sun fito da wasu fitintunu wannan fa ana maganar fa lokacin sahabbai ma suna raye ta kamar yadda hadisi ingantacce Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wallahi inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai kaddara dawowar shi a yau yaga yadda mata suka rikida suka canza halaye da dabi'u da ya hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan Bani Isra'ila to wannan ana maganar a wancan lokaci ina ga yau dan haka dai mafi alkhairi ga mace ta zauna a gida ta yi sallah amma in ta nemi zuwa masallaci kai baya halatta ka hana ta amma ta fita da ka'idodi waɗanda suke na shari'a komai ya zamanto ta cika shafa'i da wuturi in mutum alfijir ya keto in dai ba bacci ba ya dauke mutum an gane ko to wannan maganar rama shi ba ta so ba hadisin da yazo akan ramuwar shafa'i da wuturi ga mutumin da ya manta ko wani uzuri ya gitta masa bai samu ba yayi amma wanda yana falke yaki har sai da alfijir yake to ba maganar shafa'i da wuturi in dai alfijir yake to na'am
kamar bangaren mai shayarwa ita za ta so mai azumi na farilla Ramadan haka ko ko za ta nemi shayarwa
wai dangane da mace mai shayarwa idan watan Ramadan ya kama haka kawai ciyarwa za ta fara yi ko mai za ta yi sai ta gwada yin azumi haka ita ma mai ciki sai ta jarraba yin azumi in sun ga suna kai azumi lafiya kalau babu wani takuruwa tattare da su to wajibi ne su yi azumi maganar ciyarwa ba ta taso ba amma mai ciki misali ta kwatanta yin azumi kwata-kwata ba ta iyawa ko kuma da kyan take kai azumin da wahala to Allah ya mata rangwamen ta'ajji iya abin da yake kanta shine ciyarwa a madadin kowane yini za ta bada mudu ɗaya tak na abinci shinkafa ko alkama hatsi ko dawa ko maka haka ita ma mai shayarwa idan ta kwatanta yin azumi ta ga dan yakan wahala baya samun nono wadatacce ko kuma tsotsar da yake mata ruwan jikinta yakan kane da kyan take kai azumin abin yake banta da ita ko ya hada yaron ko kuma ya hada su gaba daya to ita ma an yi mata rangwamen ta'ajji iya abin da yake kanta shine ciyarwa mudu ɗe tak na abinci a madadin yini in an bada da fefen abinci to wannan an kyautata domin shi kanshi miskinin an isar masa dawainiya ta sarrafa abincin wannan ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganu biyar na malamai akan wannan mas'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu badi ila khalq littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farkon halittar halittu wanda darasi da ya gabata mun shiga muna cikin babi na 11 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na sifar iblis wa junudihi wato da rundunarsa mecece rundunarsa ma'ana zuri'a shi kenan da duk waɗanda suke mabiyansa waɗanda suke shaidani sawa'an daga cikin jinsi na aljan ko kuma daga jinsi na ƴaƴan adam domin a kowane bangare daga cikin bangarorin nan guda biyu shaidani yana da runduna a cikin jinsin shi na aljan yana da mabiya haka a cikin jinsin ƴaƴan adam yana da mabiya bayani ya gabata iblis shine dai ake kira shaidan tare da cewa ita kalma ta shaidan lakabi ne na duk wanda ya nisanci gaskiya sawa'an aljanni ko dan adam ne duk wanda ya ma gaskiya nisa to wannan sunan shi shaidani kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci shuwagabanni na bata na kafirai da cewa shaidani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un الشاهد واذا خلو الى شياطين idan suka kai kadaita tare da shaydanin su su wane ne shaydanin su ne shuwagabanni na bata ubangiji ta'ala yace kalu sai su ce da su inna ma akum lalle mu muna tare da ku a cikin wannan kiyayya da wannan addini da kiyayya da wannan manzon da yazo inna ma nahnu mustahzi'un kusan da cewa kadai izgili ne muke da su bayyana cewa mu musulunta ba da mu musulunta bane da gaske muna nan akan yanayin da muke ciki to shi yasa anan Allah sai ya ambaci shuwagabannin su na bata da sunan cewa shaydanu kamar yadda a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala na faɗa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatina lil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura to amma in aka ce iblis kamar yadda bayani ya gabata kalima ce wanda an ciro ta daga al-iblas idan aka ce al-iblas yanke kauna ga barin jinkan Allah kwata kwata mutun ya yanke kauna game da jinkan Allah shine ake kira al-iblas dan haka duk wanda ya yanke kauna game da jinkan Allah to sunan shi iblis yanke kauna game da jin kan Allah babban laifi ne daga cikin manyan laifuka kamar yadda Allah ya faɗa innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun mun tsaya ƙarshen wato hadisin da hadisin Abu Wa'il daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa zukira inda Nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulun nama laylatan hatta asbaha wato an ambata wani mutum a gumman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka bashi labari aka ce ya Rasulullahi wani fa da ya kwanta bacci tun farkon daransa bai falka ba hatta asbaha sai da gari ya waye sai da ya waye gari sannan ya falka kwata kwata bai yi kiyamul layli ba qala sai manzo Allah yace zaka rajulun bala shaytanu fi uzunihi wannan mutum manzon Allah ya ce shaytani ne yayi bawali a cikin kunnuwansa, shaytani ne yayi bawali a cikin kunnuwansa, aw qala fi uzunihi, ko kuma a kunnansa. Wannan kokonto ne aka samu ga shi marwaycin. Shin manzon Allah ce yayi fi uzunaihi ko kuma fi uzunihi? To kaga anan wannan yana nuna mana yana daga cikin sifar shaytani kasalantar da bawa gabarin ayyuka na ibada, wanda yana daga cikin hanyar da yake bi domin ya kasalantar da bawa, ya ragwantar da shi game da ibada. Idan mutum ya kwanta bacci, yakan yi bawali a cikin kunnansa, kuma ba komai ba yake bashi wannan dama, rashin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a gun kwanci. An gane ku? Ga addu'o'i waɗanda suke na kwanci, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu, wanda duk wanda ya yi su Allah zai bashi tsaro da kariya game da shaytani. To matukar mutum zai kwanta ba tare da ya gabatar da ladubba na bacci, to shaytani yakan zo ya yi bawali a kunnansa, ba zai falka ba sai gari ya waye. Wannan ana maganar fa shi bai farka ba sai da asuba ta yi. To ina ga mafi yawan mu a yau, wanda wani sai rana ta fito gade gade sannan mutum zai farka, sallar asuba kin ma ba a same ta ba akan lokaci. To dan haka wannan mataki wanda bawa ya kamata ya dauka, ya lazinci addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a gun kwanci, domin Allah ya nisanta shi game da shaytani, wanda yana daga cikin su karanta ayatul kursi, kamar yadda zamu iske a darasin mu na yau. Duk wanda yake karanta ta a gun kwanci, to Allah yakan wakilta wani mai kiwo na musamman na malaika, zai ci gaba da kiwon sa har sai ya waye gari, kuma shaytani yayi kadan ya kusance shi. To da haka shine anan malam yazo da wannan hadisi cewa zaka rajulun bala shaytanu fi uzunaihi, maza Allah yace wannan mutumin da bai falka ba har wato asuba take, to maza Allah yace shaytani ne bawali a cikin kunnuwansa. Dan haka di yadda za a yi, kai kokarin yin kiyamul layl, in ka tabbata za ka iya falkawa a ƙarshen dare, to kaɗan jinkirta ta a ƙarshen dare in ka tashi ka yi. Amma in ka tabbata ba ka falkawa sai alfijir ya keto, to kar ka sake ka kwanta ba tare da ka yi nafilfilinka ba. An gane ku? Ka yi nafilfilinka, ka gabatar da shafa'inka da wuturi. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا همام هو ابن منبه عن منصور هو ابن مؤتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان. قال حدثنا محمد هو ابن السلام البيكندي قال أخبرنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشيطان فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس وابن يزيد العيلي عن حميد بن هلال عن أبي صالح وذكوان السمان الزيات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحص من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. مالم الله يجي كنسا نافتا واتوانا رواية چي دقا عبد الله دان عباس الله إكارا مسيح دا شكو دقا منزوان الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah na fada amma inna ahadakum ko kuma amma inna ahadakum manzon Allah yace ku san da cewa lalle dayan ku idza ata ahadahu lokacin da zai je ma iyalinsa ta fuskar saduwa ma'ana lokacin da mai gida zai kusanci iyalinsa wa qala bismillahi yace bismillahi sannan yace Allahumma ya ubangiji na roƙonka nake jannibna shaytana nisanta mana shaytani wajannibi shaytana ma razaqtana roƙonka nake ka nisanta shaytani game da abin da kake nihin azurta mu na yaya. Manzo Allah yace faruzika waladan in har Allah ya kaddara a wannan saduwa wato aka azurta su da ɗa manzon Allah yace lam yadurruhu shaytan manzon Allah yace shaytani yayi kadan ya cutar da shi wanda wannan yana nuna mana sharri da mugunta na shaytani wanda wannan sifa ce ta shi kowane hali da bawa yake ciki shaytani yana tare da shi. Manzon Allah ya faɗa in cin abinci kake shaytani sai ya zo in iyalinka zaka kusanta shaytani yana tare da kai abinda zai zame maka garkuwa da shamaki tsakaninka da shi shine ambaton Allah kai har sai ya kai lokacin da ran mutum zai fita wal iyazu billahi shaytani sai yayi famar ya kafirtar da mutum kamar yadda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yazo mutuwa yana cikin hali na fitar rai ana lakanta masa kalimatu shahada cha yake a hankalin jama'a ya tashi da ya dan dawo cikin hayyacinsa sai ake fada masa sai ya ce shaytani ne ya bujuro mu yake famar lakanta mu wata kalima ta daba. To dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana sharri da mugunta na shaytani wannan sifa ce ta shi duk abin da dan adam yake ciki shaytani yana tare shi iyalinka in zaka kusanta bai barka ba in kace bismillahi kai wannan addu'a to Allah zai nisanta maka shi kuma in Allah ya kaddara a wannan saduwa aka samu da to shaytani baya cutar da shi an gane ko nan ba ana nihi cewa idza ata ahadahu sai ka gama kusantar iyali sannan daga baya kai bismillah kai wannan addu'a wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wata'ala fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim ba in ka karanta alqur'ani a in zaka karanta alqur'ani to ka nemi tsari da ubangijinka ya baka kariya game da shaytani wanda yake abin jefewa abin nisantawa ga barin jinkan Allah to shine anan yace dayanku inda lokacin da zai je ma iyalinsa yace bismillah yayi wannan addu'a ni zamu fahimta ita wannan addu'a ta ke banta ne da shi mai gida ba ita mata ba shine zai yi addu'a an gane ko shine zai yi addu'a domin shi shine yake zuwa ba shi bane ake zo ba dan haka shi aka sunnanta ma addu'a kuma iya abinda zai fada bismillah cikewa bismillahir rahmanir rahim wannan sabanin abin da yazo ne yadda shari'a ta tsida ka wajibi ne ka tsaya kar ka dada kar ka rabi an gane ko iya abinda zaka fada bismillah sannan sai ka ce allahumma ya allah ina roƙonka jannibina shaytana ka nisanta mana shaytani lafazin jannibna an ciro shi ne daga aljamb in aka ce aljamb shine bangare kenan haka gari gefe an gane ko ma'ana ka mai da shaytani can gefe na daban mu ma ya zamanto muna gefe na daban kar mu yi hannu riga da shi ya zama ba mu ba shi shine ma'anar jannibna shaytana ka nisanta mana shaytani wajen nibi shaytana ma razaqtana ka nisanta shaytani gabarin abinda kake nihin azurta mu manzo Allah yace in har aka azurta su samun da a wannan saduwa lam yadurruhu shaytan shaytani baya iya cutar da shi domin shaytani yakan halarci da duk lokacin da ya fado duniya sai ya je sai ya zungure shi banda Maryam da ita da zuri'arta su ne kadai Allah ya ba kariya kamar yadda kuma wannan addu'a ce ta annabin Allah Zakariya alaihi wannan mahaifinta wannan mahaifiyarta kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal-unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa zurriyyataha minash shaytanir rajim Maryam da ita da zuri'arta danta Annabi Isa alaihi salam su ne Allah ya ba kariya to dan haka wannan addu'a ba karamar garkuwa bace wato game da sharrin shaytani ga su ma'aurata lokacin da za su kusanci juna kuma wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na samun yaya na gari an gane ko Hausawa suke cewa tun ranar gini ranar zane tun farko tun daga samun yaya na gari tun lokacin da mutum ya shiga neman aure ta wannan hanya ake bi wannan shine mataki na farko to wannan shi ma yana daga cikin matakai waɗanda suke na samun yaya na gari addu'a a wajen kusantar iyali sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala'a hajibu shamsi manzon Allah yace idan wato shine wanjin rana ko kuma ka ce goshin rana idan ya dungo manzon Allah yace fada us-salata ku daina sallah lafazin hajibu shamsi asali in aka ce haji wato shine kira me ake nihi wato kaskon rana saboda idan ya dungo zaka ga yayi ron haka kamar yadda ka san misali za a ce kamar yanda jinjirin wata yake haka kenan wannan goshinta in ya dungo manzon Allah yace fada us-salata yace ku daina yin sallah manzon Allah yace hatta tabruz sai rana ta fito ga dangada ta fito ta bayyana sai yace wa idza ghaba hajibu shamsi haka nan idan wato wanjin rana ma'ana goshinta manzon Allah yace idan yaje fakewa fada'us salata, manzon Allah yace ku daina sallah, ma'ana lokacin da ta je faduwa tayi wannan ja, an gane ko? Manzon Allah yace ku daina sallah hatta ta giba, manzon Allah yace sai ta baki, an gane, sai ta huya. Sai yace wala ta hayyan, manzon Allah yace kar ku kiddadi ulu ash-shamsi, hudowar rana, wala gurubaha, ko faduwar ta bi salatikum da nafilinku, sallolinku. Manzo Allah yace kar ku kirdadi hudowar rana ko faduwar ta. Manzo Allah yace illa sai yace fa inna hata lu'u baina qarnai shaytani, domin rana takan hudo ne tsakanin kahonnin shaytani, aw shaytani, ko kuma cayi ash-shaytani kenan bil alif wal lam. Shine marwayacin yake fada, wato Abda ibn Sulaiman yake cewa la adari ayya zalika kala Hisham, yace wallahi ban sani ba shi Hisham malami na, chai tadulu ubaina karnai shaytani munakkar, ko kuma wato awi shaytan baina karnai shaytan, duka dai ta fuskar ma'ana ba bambanci. A takaice, wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana wato sifar shaytani shine daman kawata ma bayi shirka, bauta ma wani ba Allah ba. Saboda anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan gushin rana ya dungo, manzon Allah yace fada'us salata, yace ku daina sallah. Wace sallar manzon Allah yake hani anan? Ita ce sallah ta nafila, nafilar da ba ta da sabbi kwata-kwata. Baka tashi yin nafila baka ce kawai lokacin hudowar rana za ka yi sallah ta nafila, wannan haramun ne. Amma misali sallar da take da sabbi, ko kuma kasancewar sallah ce ta farilla, sallah ta farilla ma'ana baka samu falkawa, bacci ya dauke ka sai gab da hudowar rana, a wannan lokaci in ka tashi baka cikin hanin yin sallah. An gane ko? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, man nama ani salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu waqinis salata li dhikri, duk wanda yayi bacci ga barin sallah, ko kuma ya manta sallar kwata-kwata har lokacin ta ya fita, manzo Allah yace falyusalliha idza zakaraha, a lokacin da ya tuna sallar manzo Allah yace ya tashi, domin Allah ya faɗa aqimis salata li dhikri. Dan haka idan mutun ya falka lokacin da rana take hudowa, to baya cikin wannan hali. Haka nafila wadda take da sababi, irin su tahiyatul masjid, irin su raka'o'i biyu da ake yi bayan an gama dawafi, su ma wannan ba sa cikin hali. An gane ko? Su raka'o'i biyu na dawafi, dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bi hadzal baiti wa salla ayyata sa'atin min lailin aw naharin aw kama qala. Manzon Allah yace ya ku ƴaƴan Abdi Manaf waɗanda suke kula da gadin harami, manzon Allah ya ce kar ku hana wani yayi dawafi da wannan daki na Allah mai alhurma, kuma kar ku hana mutum yayi sallah a koma wace sa'a a cikin dare ko aye. To kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa ita wannan raka'o'i biyu da ake yi bayan dawafi ita ma ba ta cikin wannan hali. Haka hadisin Abu Qatada da yace idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn, to dan haka ita ma raka'atan wannan tahiyatul masjid tana daga cikin zawatul asbab. An gane ko? Tana daga cikin zawatul asbab, ko lokacin hudowar rana, ko lokacin faduwar ta, in mutun ya shiga masallaci to baya cikin wannan hali. Kenan sai mu gane nafila mutlaka wadda kwata-kwata ba ta da sababi, haramun ne mutum yayi a lokacin hudowar rana ko lokacin faduwar ta. Shine annabi manzo Allah yace hatta ta burza, har sai ranar ta fito fili ta daukaka. Menene fitowar ta fili ta daukaka? Shine gwalgwadan tsawon goran mashi, shine malamai suke kiyastawa bayan hudowar ta da kimanin minti 15. Misali rana tana hudowa karfe 7 daidai, to zuwa 7 da kwata mutun yana iya yin nafilin sa nafil da ba ta da sabari. To haka in rana ta je faduwa manzon Allah ya ce ku daina yin sallah hatta ta giba sai ranar ta kuya. Sannan sai ya ce wala ta hayyanu, kuma kaga ya ce hali manzon Allah ya ce wala ta hayyanu, lafazin ta hayyanu minal hin ne, ma'ana kar ku nufaci hudowar rana ko faduwar ta bi salatikum da sallolin ku na nafilfili. Manzon Allah ya ce fa innaha, domin ita rana ta dulu tana hudowa ne baina karnai shaytani, tsakanin kahonnin shaytani. Wannan ita ce jumla ta aliliya da manzon Allah ya mana hani nafila lokacin hudowar rana da lokacin faduwar ta. Menene illar, menene sababin hanin? Sai ce domin rana tana hudowa ne tsakanin kahonnin shaytani. To haka in ta je faduwa tana faduwa ne tsakanin kahonnin shaytani, kamar yadda yake cikin wata riwaya, kamar yadda malamai suka yi bayani, rana in ta je hudowa shaytani yakan je ya tunkare ta ya gabace ta. Me ake nihi da kahonnin shaytani? Shine jani ba ra'asihi, gefin kanshi, saboda yakan je ya dan yi banga banga gaban rana mahudarta, haka wajen mafadarta, domin duk waɗanda suke yi ma rana sujada masu bautarta, kenan sujadar da za su yi mata kenan ta koma zuwa gare shi. In ta je hudowa ya je ya tunkare ta, duk masu yi mata sujada a lokacin hudowarta shaytani za su ma. Haka in ta je faduwa yakan je ya tunkare ta, ya zamanto kawai duk ta ko ina in dai za ka yi sujada shaytani kama sujada. Daban shi ne ya zayyana ma bayi bauta ma wani ba Allah. Gani ko alam a ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin, kamar yadda kuma can cikin suratul saba qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun. To dan haka duk wani wanda yake bauta ma wani abu ba Allah ba, a ƙarshe bautar tana komawa zuwa ga shaytani. Me yasa? Saboda shaytani shine ya kawata masa wannan shirka. To dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ƙara tabbatar mana wannan wata sifa ce daga cikin sifofin shaytani, shine ma'ana kawata ma bayi bauta ma wani ba Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza marra baina yaday ahadikum shay'un, idan wani abu yana nihin wucewa gaba ga dayan ku, wa huwa yusalli al-hali yana salla. An gane ko? Wani abu yana nihin ya wuce gaban ka, shay'un anan na kira ne, sawa'an dan adam ne ko dabba ce, in za ta wuce ta gabanka in kana sallah. Manzon Allah ya ce wa falyam na abu, yayi kokarin hana shi wannan menihin wucewa gaba gare shi. Fa in aba, in ya ki cewa sai ya wuce ala dole, manzon Allah ya ce falyam na abu, ya dai hana shi. Fa in aba, in ya naci ya ki cewa tilas sai ya wuce, manzon Allah ya ce falyuqatilhu, ya yake shi, ka sa hannu biyu ka tunkuɗe shi, kamar yadda a wata riwaya yace fali ya dufa abu, ya ije shi, ma'ana ya tunkuɗe shi. Sai yace fa innahu shaytanun, domin wannan shaytani. Dan haka anan bitadarruj hanya mafi sauki ake farawa da ita, in kana salla wani yana famar wucewa gaban ka, sai kai masa ishara ka dan daga hannu ka, gane ko? Idan mai hankali ne zai gane cewa sallah kake, ya san cewa hakan kuma bai dace ba. Amma in ya ce sai ya wuce, to sai ka sa hannu ka tare. In ya ringa famar tunkuɗe hannunka ala dole sai ya wuce, to kama shi ka habra shi can. Maza Allah ya ce shaytani shi ne ya ce falyuqatilhu, ma'anar falyuqatilhu ya ke shi, ba ana nihi ka ɗau makami ba, ka yi faɗa da shi yadda za ka tunkuɗe shi ka ije shi. Sai ya ce fa innama huwa shaytanun, maza Allah ya ce shaytani. me yake nihi fa inna ma huwa shaytanu, ma'ana aikin shi irin aiki ne na shaytani, domin shaytani famar shi ya bata ma bawa sallar shi. To kaga shi kanshi wanda yake famar rucewa yana famar ya shawwasha kai ya bata maka sallah ya rage maka ladanta tunda ya hana ka nutsuwa a cikin sallah. To wannan amma ga wanda yace zai bi tsakanin sutura da mai sallah, mai sallah in ya ajje sutura, to duk wanda yace zai bi tsakanin inda ka ajje sutura da gabanka, to wannan shi ne ake nihi anan kai kokarin ije shi. Amma in ta bayan sutura ne can zai wuce, ko abinda kai baka sa sutura ba abin yayi nisa, to wannan a wanda karma manta bayani ya gabata, sanya sutura ga mai sallah wajibi ne, dole ne farilla ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin dokar daji in zai yi sallah manzon Allah yakan sanya sutura, dan haka yana da wani kwagiri wanda ake ce mata anaza sandaci, ilgajerar sandaci amma tana da kai tsinin mashi, manzon Allah yakan yi bulaguro da ita, wanda hikimar amfanin da manzon Allah yake da ita yana da yawa. Idan yas a cikin dokar daji, misali sahara inda babu itace, in zai biya bukatar shi yakan caka ta akan kasa sai a dan sa wani mayafi ya zame masa sutura tsakanin shi da idanun mutane idan zai biya bukata. Haka in zai yi sallah manzon Allah yakan caka ta sai ta zama to ita ce sutura. Anaza ake kiranta kenan, sanda ce tsawonta bai kai ba tsawon goran mashi, amma kuma tana da wato tsini. Rifa anan akwai wani marwayci, wani malami daga cikin malaman hadisi, Abu Musa al-Anazi, Allah ya ji kansa, yana jin daɗi, yana ma wasu alfahari, yana cewa nahnu banu anaza sallu salla ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace mu banu anaza akwai kabila mai suna anaza, yace manzon Allah ya samu gaba yi sallah. Anan wahami ne ya samu shi abinda yake ake nihi da anazakin sandar, shi kuma sai yake daukan cewa kabilar. To akwai irin waɗannan kuskure da ake samu na ma marwayta a bangaren abinda ya shafi hadisi. To a takaice shine anan sanya sanda, sanya sutura wannan wajibi ne. Kenan in ka sanya sutura, duk wanda yace sai ya bi ta tsakaninka da sutura, to wannan ka yake shi ka ije shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Yace fa inna ma huwa shaytan, manzo Allah yace shaytani, ma'ana aikin sa irin aiki ne na shaytani. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na fada wa kalani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi hifzi zakati ramadan, yace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta ni game da gadin wato zakka ta ramadan. A gane ku, wace zakka ce ta ramadan? Ana nihi zakkar kunu, ba kamar yadda mawadata a yau duk sun dauke zakkar su daga lokacin da ta zama wajibi sun maida ta cikin ramadan. Mafi yawan mutane wanda ma wai shi ramadan ba shi bane watan zakkar shi, a ya maida ta cikin watan ramadan, wanda shi kuma abinda ake bukata da ku, ku mawadata ku ware wani kaso na dukiyarku ku ciyar da bayin Allah a cikin watan Ramadan, dan Allah ya bunkasa dukiyarku, matsayinku da darajarku ta daukaka, abunsa ku dace da gidan aljanna. Amma zakka dama wannan ai abu ne wanda yake na dole. An gane ku, ciyar wanda ake bukata a yawaita a cikin Ramadan ba ana nihin zakka, amma in Ramadan ya kama shine watan zakkar ka, wannan ba matsala bane. Amma koda a Ramadan kake hudda zakka, to ya kamata ka ware wani kaso daga cikin dukiyarka wanda ba zakkar ba, ka kara kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala da ita. Anan abinda ake nihi zakkar kunu, kuma zamu fa'idanci wata fa'ida a karkashin wannan hadisi. A tsari na musulunci, zakka in an tattara ta shugaba ake kaima, shi yake bincikawa yaga ina ne ya kamata a sarrafa ta, su wane ne mabukata. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da wakilai wanda yake tura su su karbo zakka a hannun mawadata, kuma wannan yana ƙara fa'idantar da mu. Ita zakka ta Ramadan, zakkar kunu, ashe tun kafin ranar Idi mutun yana iya fitar da ita, dan haka ya tabbata Abdullahi dan Umar kafin ranar Idi da dini biyu yini kwana biyu, kwana ɗaya ko kwana biyu yakan fitar da zakkar kunu. To shi wannan hadisi yana nuna kwanuka ma da dan dama, saboda me yasa? Abinda aka samu na kai kawo kusan kwana uku akai, da aka tattara ita wannan zakka ta kunu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wakilta Abu Huraira cewa yayi gadinta. Abinci ne aka tara, an gane ko? Abinci ne aka tara. Sai ya ce fa atani atin, sai wani mai zawwa ya zo mun a cikin dare, fa ja'ala yahasu min al-ba'a, ya hadu sai kwasa yake, sai kwasar abincin yake. Lafazin ja'ala fi'il ne min af'ali shuru, a Hausa kenan sai ka ce sai ya hadu, yahasu min al-ba'a, yana kwasar abincin. Fa akaltuhu, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace sai na cafki barawo, na damke shi. Fa qultu, nace masa la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, tabbas sai na daukaka karanka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai na fada masa, sai na kai ka gunshi. Fa zakara alhadisa, sai ya ambata hadisin, hadisin yana da dan tsawo, gane ko? A lokacin nan shi wannan barawo da Abu Huraira ya cafka, sai ya ringa fada masa cewa satar nan ala dole ne, yake cewa rauni gare ni, iyali gare ni, banni da abincin da zan ba su, shine sababin abin da ya kawo ni wannan. Abu Huraira ya tausaya masa sai ya sake shi ya tafi. Da aka wayi gari, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yake tambayar shi, yake cewa ya Abu Huraira, me babanka da jiya ya aikata? Ba fa fada masa bai, a tuni Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a cikin dare. Manzon Allah ya tambaye shi, me babanka ya aikata na daren jiya? Abu Huraira ya labarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi, na cafke shi yana kwasar abinci, amma ya mun jaje cewa iyali gare shi ba su da abincin da za su ci, shine ya nemi cewa inda Allah ya rufa masa asiri in kyale shi, niko na sake shi na tausaya masa, amma ya mun alkawalin ba zai dawo ba. Manzo Allah yace masa, sa ido ka tsare, zai dawo. Dare na biyu hallo kawai sai ya dawo, yana kwatar abinci, yana kwatar abinci. Abu Huraira ya cafke shi, ya dai kara jajanta masa cewa wallahi matsala ce, iyali ne, ba ni da abincin da za mu ci. Ya sake yi ma Abu Huraira alkawali cewa ya sake shi, ba zai sake dawowa ba. Abu Huraira ya tausaya masa da ya sake shi. Aka wayi gari, ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace sa ido dai ka tsare, zai koma dawowa. Dare na uku ya dawo, hallo Abu Huraira ya cafke shi. To a wannan karo na uku da Abu Huraira ya cafke shi, kaga dai Hamzari ya yanke, an yi daya an yi biyu, na uku kenan an zo karshe. Amma saboda tsabar wayo da dubara, sai yake fada ga Abu Huraira, sai yace masa, abinda nake so da kai kai alkawali zaka sake ni, amma zan baka wata fa'ida. Fa'idar yace, idza awaita ila firashika, idan ka taru jiki zuwa shimfidarka, ma'ana abinda ya rage maka kawai kwanci, ka gama komai duk wani kai kawanka, kwanci kadai ya rage maka. Faqra ayatul kursi, ka karanta ayatul kursi, ina tabbatar maka lan yazala alayka minallahi hafiz, mai kiwo na musamman daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, ba zai gushe ba a kanka, yana kiwonka har sai ka wayi gari. Kuma ina tabbatar maka wala yaqrubuka shaytanu, duk wani shaytani yayi kadan ya kusance ka har ta tusbiha sai ka wayi gari. Shaytani yayi kadan ya kusance ka sai ka wayi gari. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai ya sake shi, da yake mazanciyan mutane ne wanda Allah ya hayyaya su akan kwadayin ilimi su neman fa'ida abinda zai kara su a cikin addininsu wannan babbar fa'ida da ya bashi sai ya sake shi aka wayi gari sai ya je ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake cewa sadakaka ya maka gaskiya game da abin da ya fada cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi mai kiwo na musamman daga gun Allah ba zai gushe ba a kansa yana kiwon shi har sai ayawayi gari kuma shaytani yayi kadan ya kusance shi manzon Allah ya ce sadakaka yayi maka gaskiya game da abin da ya fada maka amma wa huwa kazubun ka san da cewa tacaccen makaryaci ne idan karri duk abin da ya fada maka ka wani wa huwa kazubun to kaga maganar ƴan ruqiya da shaytani zai ringa magana ya ce an yi kaza ai kaza ne aka yi menene da menene an kai wuri kaza an binne kaza an yi menene galibi duk ƙarya ce an gane ko shaytani makaryaci ne abubuwan da ba a yi ba wannan sana'ar shi ce dan haka biya masa ayi ta zancen wannan ayi ta yin wannan bayani da shi malamai ba su yarda da wannan saboda ya saba ma shari'a ko yana wannan surutai nashi ka kauda kai ka manta kai dai ka ci gaba da karanta ma mara lafiya alqur'ani to shine manzo Allah ya ce sadakaka ya maka gaskiya game da abin da ya fada an gane ko karka ce ya gasgata ka sadaka yayi gaskiya kenan fi ma qala laka game da abin da ya fada maka manzo Allah ya ce wa huwa kazubun alhali tacaccen makaryaci ne kenan kai hankali zaka shaytanin manzo Allah ya ce wannan barawo naka ya manzo Allah ya ce shaytani kaga shi Abu Huraira kwanan nan uku shi bai san ba da wane ne yake haɗuwa amma sai da manzo Allah ya bayyana masa wanda wannan yana tabbatar mana Allah ya ba shaytanu kudura ta rikida su da wata sifa ta daban kaga sifar mutun yakan zo masa a takaice shi wannan hadisi wato malam ya zo da shi domin dai nuna mana cewa wannan yana daga cikin sifa ta shaytani shaytani barawo ne kamar yadda yake zawa yake kwasar wannan abinci wanda kuma wannan yana tabbatar mana shaytanu suna ci suna sha irin yadda ƴaƴan adam suke ci suke sha an gane ko kamar yadda satar abinci ce yanzu sannan hadisi na gaba hadisin Urwa ibn Zubair yake fada Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya'ati shaytanu ahadakum shaytani yakan zo ma dayan ku fa ya kulu sai ya ringa fada masa man khalaqa kaza wa ya halicci kaza man khalaqa kaza wa ya halicci abu kaza hatta ya kula har sai ya kai inda zai fada ma bawa man khalaqa rabbaka shi ubangijin naka waye halicce shi manzo Allah yace fa iza balagahu in har ya kai ma ya kai da bawa wannan gaba manzo Allah yace fal yasta'iz billahi mutun ya nemi tsari da Allah waliyantahi yayi maza ya taka burki game da wannan tunani wannan wasiwasi da shaytani yake je haka yakan zo ya ringa jefa ma bawa irin wannan wasiwasi wannan tunani ya saka dogon tunani abu kaza wa ya halice shi shi kuma kaza wa ya halice shi kaza wa ya ji har ya kai ka ce wato wai shi ubangijin naka wane ne ya halice shi kenan karshe dai so yake ya kai mutum da wannan dawan da cewa kwata-kwata mutum zai kore samuwar ubangiji subhanahu wataala kamar yadda masu falsafa an gane ko irin wannan ta turanci duk da cewa dama falsafa gaba ɗayan ta dai ba musulunci bai zo da ita an gane ko abubuwa ne wanda daga cikin littattafai na yunaniya aka fassara su ake wannan wanda su waɗanda suka zurfafa a cikin ta su sun kai matsayin cewa kwata-kwata wannan kawai halittu da muke gani ɗabi'a ce ta samar da su babu wani wanda ya halicce su to wanda duk mutumin da ya kai wannan to ya kai haddi na kafirci wallahi azbillahi shi yasa zaka ga me irin wannan tunani ya koma mahaukaci ya fita daga cikin jama'a komin shi ya bambanta da na jama'a ba sallah ba azumi babu komai kawai wai shi wata rayuwar shi ce yake ta daban shi shine ya gane kowa bai gane ba wallahi azbillahi to dan haka irin wannan tunani mutun ya tsaya yana ta wani dogon tunani kaza yaya akai aka samu kaza shi ko kaza ya akai to wannan duka lamari ne na shaytani to wannan ana maganar mumini mai imani shi kanshi shaytani bai bar shi ba game da jefa masa irin wannan wasiwasi wannan tunani yasa ka kawai ka ringa tunanin abu kaza yaya akai ya zama kaza kaza yaya akai har ya kai ka matsayin da cewa wai shi ubangijin ka wane ne ya halice shi to manzo Allah ya ce in har ya kai mutum wannan matsayi to ima zaka nemi tsari da Allah kuma ka taka burki wannan tunanin kwata-kwata ka bar shi to dan haka abin da yake zame ma bawa kariya game da irin wannan wasiwasi mutum ya lazumci ambaton Allah di yanayin da kake ciki sawa'an kana zaune ko kana kwance ko kana tafiya ko kana cikin wani aikace-aikace to ka lazunci ambaton ubangijinka kamar yadda manzon Allah ya faɗa la yazalu lisanuka radduban min zikrillahi azza wa jalla to shine anan manzon Allah ya ce in har bawa ya kai wannan matsayi manzon Allah ya ce fal yasta'iz billahi wal yantahi sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ramadan idan wata na ramadani ya kama manzon Allah yace futi hata abwaabul janna kofofin aljanna gaba daya guda 8 din manzon Allah yace akan buɗa su wa gullikat abwaabu jahannam kofofin mutar jahannama gaba dayan su su 7 din manzon Allah yace akan kulle su wa sulsilati shayatin shaydanu akan sanya musu mari ma'ana a sanya su cikin sarka a daure su amma wasu shaydanun kamar yadda wata riwaya ta bayyana su ne almarada maradatu shayatin waɗanda suke tantirai masu tsaurin kai masu yada barna su ne ake kamawa a daure dan haka wani yakan iya cewa to yaya ake kuma a cikin Ramadan kin an daure shaydanu kaga wasu a gidan giya wasu a ina ne akwai wasu shaydanu suna da amma su waɗanda suke tantirai waɗanda suke daga cikin shaydanu su ne ake daurewa gaba ɗayan su wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana fadula ta watan Ramadan yadda Allah subhanahu wataala ya albarkaci wannan wata yadda ake bude kofofin rahama kofofin aljanna kofofi waɗanda suke na sharri da mugunta na wutar jahannama akan kulle su shaydanu a kama su a daure domin bayin Allah su samu himma da kokari akan bauta ma ubangijin su shi yasa malaman suka ce da yawa kake ganin ibadar da bawa yake da kokarin da yake a cikin Ramadan kalla a cikin wani wata mutum yayi ya samu irin wannan kokari me ya taimaka masa a cikin watan Ramadan ya zage akan bauta ma Ubangiji sababin an daure shaydanu amma da zaran an ce Ramadan ya bada baya to an kunce su kamar yadda yazo a cikin hadisi manzo Allah ya ce ba a kunce su sai Ramadan ne sai shi a wannan sai Ramadan ya bada baya dan haka wannan hadisi yana nuna mana wato yana daga cikin sifa ta shaydani da yadda Allah subhanahu wataala yake da shi in wata na Ramadan ya kama kenan daure su ake manyan shaydan sanan hadisi na gaba hadisin Sa'id ibn Jubair Allah ya ji kansa yake cewa na faɗa ga malami na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda nace da shi haddathana Ubayy ibn Ka'ab Ubayy dan Ka'ab Allah ya kara masa yadda ya ba mu labari annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu lalle shi Ubayy ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna Musa qala li fatahu lalle annabi Musa alaihi salam ya fada lifatahu ga almajirinsa wane ne almajirin nasa kamar yadda wata riwaya ta bayyana shine Yusha ibn Nun wanda annabi ne shi ma daga cikin annabawan Allah an gane ko ya fada ga almajirin sa Yusha ibn Nun yace masa atina gada ana ba mu abincin mu na rana idan aka ce algada abincin rana al'asha abincin dare alfudur abincin kare ga wadanda suke da abinci uku kenan an gane ko karin kumallo alfudur algada abincin rana al'asha abincin dare to shine annabi Musa yace atina gada ana ba mu abincin mu sai yace laqad laqina min safarina hadha nasaba kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul kahf ala sai shi almajirin na annabi Musa alaihi salam sai ya fada ga malamin nasa yace ara'aita yace alaga ta malam bani labari iz awaina ila sakra yayin da muka taro jiki zuwa wannan fandutsi muka zauna muka dan huta fa inni nasitul huta yace a can na manta wannan kifi guzurin namu yace amma wa ma an sanihu ba kowa bai mantar da ni wannan kifi illa shaytanu face shaytan wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura ba kowa ya mantar da ni tunawa da wannan guzuri namu illa shaytanu face shaytan shine sai Abdullahi dan Abbas yake imam manzon Allah yake fada sai yace walam yajid Musa nasaba annabi Musa wato bi samu wata gajiya bi ji wata gajiya kamar yadda ya fada da qalqina min safarina hadha nasaba annabi Musa yace mun hadu da gajiya fa a cikin wannan bulaguran namu to shine manzon Allah yace walam yajid Musa nasaba annabi Musa bi samu ba bi ji ba wannan gajiya da wahala lafazin annasab shine wahala gajiya kamar yadda Allah ya fada la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin can ya fada zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah in ka koma cikin suratul gashiya amilatun nasiba haka kuma ya fada fa iza faragta fansab to shine anan yace walam yajid Musa nasaba annabi Musa bi ji ba gajiya hatta jawazal makana allazi amara Allahu bihi har sai da kai lokacin da ya ketare wurin da Allah ya umarce shi kissa ce mai tsawo wanda Allah ya kissanta a cikin suratul kahf annabi Musa ya nemi haduwa da wani bawa daga cikin bayin Allah wanda Allah ya bashi labarin cewa ya fi shi ilimi annabi Musa ya nemi a nuna masa yadda zai hadu da shi domin ya fa'idanci abin da yake gunsa na ilimi wanda wannan shine asali akan ar-rihla fi talabil ilm mutun yayi bulaguro ne mai ilimi to a lokacin na annabi Musa da zasu yi wannan tafiya ya ja almajirin sa Yusha ibn Nun suka dauki fi shine guzurin su Allah ya nuna masa an gane ko cewa ga alama inda ya rashi wannan kifi to anan wannan bawon Allah yake yana mahadar teku guda biyu annabi Musa ya ja almajirin shi suka tafi to lokacin da sun ketare wurin inda suka dan taro jiki suka zauna lokacin da za a tafi shi almajirin sai manta guzurin nasu kifin kifin ya sulale ya shiga cikin ruwa to a lokacin da sun je wurin da suka zauna annabi Musa ya ji gajiya ya nemi a kawo abinci su ci almajirin yace aiko na manta kifin nan amma ba kowa bai mantar da ni tunawa da wannan kifin face shaytani annabi Musa ya ce tabbas ko a wannan bulaguran namu mun hadu da gajiya shine annabi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace walam yajid Musa nasaba annabi Musa bi ji ba wata gajiya hatta jawazal makana allazi amara Allahu bihi sai da yake tare gunda Allah ya umarce ya umarni da shi cewa ga inda zaka ni zamu iya fa'idanta anan ashe in kaga ka sha wahala kenan ka wuce iyaka duk abinda Allah ya shar'anta na ibada didi iyawar mu in zamu lazumta ba wata gajiya ba wata wahala amma in dai ka wuce iyaka ka dora ma kanka abin da yafi karfin ka abin da Allah bai dora ma ba dole a wahala. Yanzu misali Abdullahi ibn Amr ibn al-As lokacin da ya ci ma kanshi alwashin duddare na Allah sai ya kwana yana sallah kuma addini da dare sai ya sauke alqur'ani kuma addini na Allah sai yayi azumi ya ci ma kanshi alwashi. Azala sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya ce masa ba za ka iya ba, ka dau iya abinda za ka iya, je ka addu'ata ka sauke alqur'ani sau daya a cikin dare ka kwanta ka yi barci, in dare ya raba can ƙarshen dare ka tashi ka yi nafilfilinka. Azumi kuma manzon Allah ya ce je ka a kowane wata ka yi azumi uku, yin azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce daidai da azumtar zamani yake, tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba. Ya ce ya Rasulullah ya ina da kokari a karan wanda dai a ƙarshe a shahida a ɓangaren azumin, manzo Allah ya ce ma ya ce ina da kokari, manzo Allah ya ce masa to je ka kai azumi na Annabi Dawud. Sai ya ce ya Rasulullah yaya Annabi Dawud yake azumi? Manzo Allah ya ce kana yasumu yawman wa yafdur yawman, yau in yayi azumi gobe sai ya aji ya huta, jibi in yayi gata sai ya huta. Sai ya ce ya Rasulullah ina da kokari sama da haka a ƙara mu, manzo Allah sai ya ce masa la sama man sama dahar, duk wanda ya azumci zamani ya ce shi kullun azumi kullun azumi, manzo Allah ya ce ba azumi bane be. Ya takaita akan wannan azumi na Annabi Dawud, amma sai ga ya lokacin da rayuwa ta yi tsawo ya zama datti da kyal yake kai azumi, sai yake dan dubara in ya kwashe wasu kwanuka yana azumi kuma sai ya dau kwanuka kaman su hallo sai ya huta, wanda shi da kanshi yake ciza ya tsaya yana nadama yake cewa wallahi a yau inda za a dawo masa da rangwamen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa na cewa azumi uku a kowane wata, yace da yafi masa alkhairin duniya da abin da yake cikin ta, amma da yake yayi alkawalin cewa zai yi wannan azumi na Annabi Dawud, haka nan ya ci gaba da yi. To kaga nan da manzo Allah ya ce walam yajid Musa nasaba, annabi Musa bai ji gajiya ba da wata wahala, hatta jawazal makanan lazi amara Allah bi, sai da ya ketare gunda Allah ya umarni. In kaga mutun ya sha wahala to ya ketare wani, shi yasa ai zaka ga duk wasu abubuwa da aka zo da su na bid'o'i a cikin al'amura musamman a wajen jana'iza da ibada da wannan mutuwa da sauransu, abin ya zame ma mutane wahala. Ai mutuwa mutane suna zuwa suna daukan bashi bahun shinkawa abinda za a saya ma mutane su ci wani sadakar uku da wasu sauransu. To matukar mutun ya ketare shari'a to zai sha wahala. Allah ya kare mu, nan ya kamata mu dakata da fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.